This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel, da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 10 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan ƙasar Siriya ya ce babban ƙalubalen da ƙasar Siriya ke fuskanta bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad shine tsarin na aiwatar da miƙan mulki a siyasance. Yau Talata likitocin Falasɗina sun ce har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutane aƙalla 25 a zirin Gaza. Haka kuma za a yi cewa rikici tsakanin India da Bangladesh ya yi ƙamari bayan kama wani malamin addinin Hindu a Dhaka. Da kuma zargin cewa ana cin zarafin mabiya addinin Hindu a ƙasar da ke da rinjayen Musulmi.
Kanin labarin duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya, ga murya kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger wato Koda ta yabawa hukumar mulkin sojan ƙasar tare da yin kira na kare ƴancin ɗan adam.
Akwai abubuwa da an kai na ƙwarai, mun yaba abin da shahi a rage kuɗin man fetur, an rage kuɗin siminti, an rage kuma kuɗi wajen abin da shahi kiwon lahiya, amma muna son wajen kare ƴan adam a mutuntan ɗan adam.
Sannan za ku ji cewa masana harkokin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa na ci gaba da yin tsokaci tambayan da ƴan tawaye suka hambar da gumkin shugaba Bashar al-Assad na Siriya a ranar Lahadi.
Abin da nake gani shine Bashar al-Assad zai ci gaba da zama a Rasha, sannan kuma cikin aminci, sannan kuma zaman Bashar al-Assad a wannan ƙasa yana iya kuma ya ƙara wa ƙasar Rasha wani ƙwarin gwiwa.
Muna tafi da cikakken tattaunawar. Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun dasa bishiyoyin dabino don yaƙi da kwararowar hamada a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya, ga labarin duniya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan ƙasar Siriya, Geir Pedersen, ya faɗi yau Talata cewa babban ƙalubalen da ƙasar Siriya ke fuskanta bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad shine tsari da aiwatar da miƙa mulki a siyasance. Da yake magana da manema labarai a Geneva, Pedersen ya ce Siriya na buƙatar tsari mai sahihanci na miƙa mulki a Damascus, wanda ke wakiltar mafi girman al'ummar Siriya. Pedersen ya ce irin wannan tsari na iya share hanyar ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da kuma dawo da 'yan gudun hijira, yayin da gazawar hakan za ta iya haifar da haɗarin shiga wani sabon rikici a Siriya. Pedersen ya ce akwai wata dama ta hakika na samun sauyi, amma wannan damar na buƙatar 'yan Siriya da kansu su karɓe su da kuma goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya da ƙasashen duniya. Yau Talata likitocin Falasɗina sun ce har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutane aƙalla 25 a zirin Gaza. Likitocin sun ce an kai har-haren a wani bene mai hawa da yawa a yankin Beit Hanun da ke arewacin Gaza, kuma akasarin waɗanda suka mutun 'yan gida ɗaya ne. Har-haren na baya-bayan nan sun zo ne kwana guda bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai wata ƙofa da aka buɗe domin ƙulle yarjejeniyar da ƙungiyar Hamas don dawo da mutanen da aka garkuwa da su a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a shekarar 2023. Netanyahu ya ce ƙungiyar Hamas ta fi mayar da hankali a kai fiye da kowane lokaci sakamakon matakin soja da Isra'ila ta ɗauka kan ƙawancen Hamas na Hezbollah a Lebanon da kuma hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Hamas ta yi garkuwa da kusan mutane 250 da aka yi garkuwa da su a yayin harin, inda ta kama kuma ta kashe mutane 1,200. Kimanin mutane 100 da aka yi garkuwa da su sune har yanzu a tsare a Gaza, kuma ana kyautata zaton aƙalla kashi 1/3 nasu sun mutu. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar hotonninmu. A inda a yau 10 ga watan Disamba take ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya, ga muryar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a jamhuriyar Niger wato Koda ta yi wa hukumar mulkin sojan kasar hannun kai misanda dangane da batun mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa kamar da suka yi alƙawari a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin bara kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su Amnesty da Human Rights Watch suma sun bayyana irin wannan damuwa game da halin da yancin dan adam ke ciki a Niger tambayan da sojoji suka karbe madafin ikon kasar wakilin murya Amurka a Yemen Islam Muhammad Barma ya aika mana da ƙarin bayani
a wata sanarwar da suka fitar a albarkacin ranar yancin dan adam ta duniya kungiyoyin kare haƙƙin dan adam mambobin code sun fara ne da bayyana gamsuwa kan wasu matakan da hukumomin Niger suka dauka kasancewar abu ne da ya kyautata rayuwar talaka inji su Abdu Sidi daga cikin kusoshin wannan gamayya
kungiyoyi ne na kare haƙƙin dan adam sun yi 50 akwai abubuwa da an kai na ƙware mun yaba abin da shahi a rage kuɗin man fetur an rage kuɗin siminti an rage kuma kuɗi wajen abin da shahi ciwon lahiya amma muna son wajen karkin adam a mutuntan dan adam
yaƙin da jami'an tsaro ke kafsawa da ƴan ta'adda wani abu ne da ta wani bangare yake zama silar tawaye ƴancin bil adama a Niger
ba mu son ana bannan rayuwa ta farhulla ba mu son ana bannan rayuwa ta sojoji muna son Niger ta zamana lahiya ba masu iko dai muka kira ba waɗanda ga ta'addanci da waɗanda ga bishirema doka ta ƙasa duk su ashe makamai
ranar ta 10 ga watan Disamba ta zagayo ne a wani lokacin da jami'an fafutuka da ƴan jarida da ƴan siyasa ke cikin halin zulumi lamarin da court ta ce ya sabawa alƙawarin da hukumomi suka dauka a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli
rana ta 3 da dokar mulki sun ka rataba hannu bisa wata takarda za su kare haƙƙin ɗan adam duk abin da yi rijejeniya da an kai cikin duniya za su yarda da shi to in za a kama mutum ya yi laifi a bi hanyar doka ba mu san bitar kulli ko a doki mutum a ta a boye shi inda babu wanda ya sani ƙan uwan shi ba sani ba abu ka aike shi ba sani ba
da yake jawabi albarkacin wannan rana ministan shari'a da kare haƙƙin ɗan adam mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana cewa
au Niger nous plus haute autorité avec à leur tête
A Niger hukumomin koli a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Jani tun a ranar 26 ga watan Yulin 2023 sun yi alƙawarin bin hanyoyin karewa da bunƙasa muhimman ƴancin al'ummar ƙasar waɗanda a halin yanzu da su ake dama komai da ya shafi jin daɗin rayuwarsu.
En plus de la participation de population.
Ya kuma ƙara da cewa bayan gudunmuwar al'umma ya kamata dukkan kasashe da ofisoshi da kungiyoyin gudanar da al'amura su kasance masu kallon abubuwa da idanun adalci su kuma mutunta ƴancin kowace ƙasa game da abin da ta zabaro kanta. A jajibirin ranar ta ƴancin ɗan adam Amnesty International da Human Rights Watch da haɗakar OPDDH sun bayyana takaici a game da yadda hukumomin Niger suka kama sakataren kungiyar Alternative Espace Dwayne Musa Cangari cikin wani yanayi da ya saba wa doka wanda kuma ake tsare da shi a cibiyar yaƙi da ta'addanci a birnin Yamai a bisa zarginsa da wasu laifuka masu nasaba da ta'addanci. Kungiyoyin na ƙasa da ƙasa sun yi kira a gaggauta sakinsa domin bita da kulli ake yi wa wannan ɗan gwagwarmaya kwatankwacin yadda ake yi wa ƴan jarida da ƴan fafutuka da ƴan siyasa tun bayan juyin mulkin da Janar Chani ya jagoranta inji su. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Bayanai na kotu sun nuna masu gabatar da ƙara na New York sun tuhumi wani mutum da laifin kisan kai a wani harin da aka kai wa shugaban kamfanin inshorar lafiya na United Healthcare. A halin yanzu dai, Luguin Nicholas Mugwin yana tsare ba tare da beli ba a jihar Pennsylvania bayan da aka kama shi a gurfanar da shi a gaban kuliya bisa tuhumarsa da mallaka bindigar jabu da sauran tuhume-tuhume a ranar Litinin. Ana sa ran za a miƙa shi zuwa New York sannan a hankali. Babu tabbas ko Mungwi mai shekaru 26 yana da lauya wanda zai iya yin tsokaci kan zargin. Hukumomi sun ce an kama shi ne a garin Altoona na jihar Pennsylvania bayan da wani abokin ciniki a McDonald's ya lura da fuskar mutumin da 'yan sandan New York suka yada. Jiya Litinin kasar China ta sanar da cewa ta kaddamar da bincike kan kamfanin Nvidia kan zargin keta dokacin hanci da rashawa ta kasar. Wani bincike da ake kallo a matsayin ramuwar gayya kan sabon matakin da Washington ta dauka kan sashin kera madan kwakwalwar kwamfuta na kasar China. Sanarwar da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta sanar da binciken bata yi ƙarin haske ba kan yadda kamfanin na Amurka wanda ya shahara fasaha kere-keren na'ura wasan hotunan bidiyo kan yadda yake ta dokokin China na hana cin hanci da rashawa. Yace ana kuma zargin kamfanin na Amurka da saba alƙawarin da ya a lokacin da ya sayi kamfanin Isra'ila Menos Technologies a ƙarshen shari'ar da aka zayyana cikin shari'i na 2020 tsarin da ya amince da waccan yarjejeniyar. Sanarwar da ita ce ta baya-bayan nan a yakin kasuwanci da aka daɗe ana gwabza tsakanin China da Amurka a daidai lokacin da ƙasashen ke fafutukar ganin sun samu fifiko a fannin fasaha. Daga ƙarshe hukumomin Amurka da Guatemala sun sanar da kama wasu mutane shirin da ake tuhuma da laifin safarar mutane da ke alaƙa da wani hatsarin babban mota trailer a Mexico a shekarar 2021 wanda ya sanadin mutuwar bakin haure sama da 50. An kama mutane shidan ne a Guatemala da Texas, an kuma zarge su da gudanar da wata ƙungiyar fashaucin bil'adama da ta kwaso bakin haure daga Guatemala zuwa Mexico zuwa Amurka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai batun Syria. Masana a fannin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a farkon makon nan a Syria. Abokin aikin Mahmud Lalo ya tattauna da shugaban tsangayar koyar da kimiyyar siyasa da hudda ƙasa da ƙasa na Jami'ar Abuja da ke Najeriya, Farfesa Sharif Gali Ibrahim, kan wannan batu inda ya fara da tambayar shi dalilin da yake ganin suka sa gwamnatin Assad ta faɗi.
Babban dalilin da ya kawo faduwar Assad shine ainihin Isra'ila. Wannan yaki na Isra'ila ya ƙara kawo rabe-rabe a duniya da kuma gabas ta tsakiya. A duba shin wane ne wanda yake cikin resistance ma'ana su waye suke cikin wannan yaki wannan tafiya ta a yaki Isra'ila. Babbar jagora a cikin wannan yaki ita ce kasar Iran, sannan kuma akwai ainihin Hezbollah da ke Lebanon, akwai ainihin kungiyoyi a Iraki, ga Houthi ta Yemen, sannan kuma ga ainihin shi Bashar al-Assad da gwamnatinsa, saboda tadan ake kawo makamai da ake ainihin yakar Isra'ila da su. Saboda haka Amurka ta ga da Isra'ila hanya ɗaya tilo da za a kawo ƙarshen barazana ga Isra'ila shine idan yau aka ce an tsige Bashar al-Assad a mulki, an sa wata gwamnati wata ba ta goyon bayan ƙasar Iran, wacce za ta ainihin hana makamai su shiga ta cikin ƙasar Syria, su kai ga Lebanon ko kuma su kai Palestine yadda za a ainihin yaƙi Isra'ila. To wannan shine strategy da Amurka da Isra'ila suka yi kuma suka kawo aka cimma buri, amma kuma ya danganta saboda shi kanshi Netanyahu da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ce wannan abu ne ya zama ainihin koma baya ga Rasha da Iran da kuma Hezbollah.
Rahotanni na nuni da cewa shi Bashar al-Assad da iyalansa sun samu mafaka a Moscow babban birnin Rasha, wacce ta jima tana mara masa baya. Shin yanzu kana ga mecece makomarsa?
To a layi halin dama idan irin wannan guguwa ta ainihin tashi ta motsa, ire-iren wannan mutane sukan samu inda za su samu mafaka, kuma shi Bashar al-Assad ya ga inda za a bashi cikakken tsaro da ba rayuwar shi ba za ta ainihin fuskanci barazana ba kowace iri, shine ya tafi kasar Rasha. Kuma kasar Rasha a la'ayi halin za ta so ta bashi wannan ainihin mafaka. Abinda nake gani shine Bashar al-Assad zai ci gaba da zama a Rasha, sannan kuma cikin aminci, sannan kuma zaman Bashar al-Assad a wannan kasa yana iya kuma ya ƙara wa ƙasar Rasha wani ƙwarin gwiwa. Saboda menene? Bashar al-Assad har yanzu yana da 'yan mabiya wanda yana iya yau a kwaso su ko su ya ce musu su fito daga ƙasar Syria su zo ƙasar Rasha, sannan kuma su taya ƙasar Rasha yaki da makamai na zamani.
To kamar ita Syria kanta mecece za a iya cewa makomar ƙasar, duba da cewa 'yan tawaye ne suka kifar da ko kuma suka karɓi ragamar tafiyar da al'amuran ƙasar a yanzu?
Ana fata kasar Syria ta zama kasar tamkar kasar Libya. Tunda akwai prime minister kuma sun zabe shi ya ainihin jagorance su, to ya sani fa shi kanshi idan yace zai yi wani abu wanda kuma bayan abin da wayannan kungiyoyi suke so shi ma za su yake shi su tumbuke shi. Sannan kuma Amurka da Isra'ila su yi a hankali saboda menene yau gobe wayannan ainihin rundunoni ko kuma ince wayannan mutane ko kuma ince ƴan ta'adda da wayanda suke neman ƴancin kai a Syria suna iya suma su farmaki ainihin Isra'ilar da kuma sansanai na sojoji na Amurka, ma'ana su zama ba sa yin Amurkar kowane lokaci, hakan yana iya faru. Sannan kuma a tsakanin su kansu wayannan kungiyoyi fada na iya barkewa musamman wajen neman mulki da kuma ainihin nuna isa ko kuma neman samun wuri a cikin gwamnatin Syria.
Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan a hira shi da abokin aiki na Muhammad Lalo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la kayyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Hukumar kafashin gayen yaki da hamada ta Najeriya, Great Green Wall, ta ce za ta raba irin dabino miliyan 5 bisa madda yabanya sau 2 a shekara, wanda yana daga cikin muradin samar da bishiyoyi don cin ribar samun kuɗin shiga da kuma yaƙi da dumamar yanayi. A wata hira da wakilin munasira da mai hikaye da shugaban hukumar Great Green Wall, Sale Abubakar, ya yi masa ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi na yaƙar kwararowar hamada.
Kwanannan kayi wasu tafiye-tafiye inda watakila mun san abubuwa ne da suka shafi aikin wannan hukumar. Ba mu labarin wace tsara ba ka dawo da ita ne, kuma menene kenan da farko me wannan tafiyar ta kunsa, na biyu kuma wace tsara ba ka samu?
To wannan tafiye-tafiye da na yi cikin 'yan kwanaki na tafi kasashe da dama na duniya inda aka yi taro na kan yanayin muhalli ko yanayin duniya da yadda ya kasance environment, akwai taro da aka yi a Colombia da kuma wani taro da muka yi a London. Na haɗu da masana sosai waɗanda suka yi nazari sosai akan yadda kasancewar yanayin duniya yake a yanzu haka da kuma wani hanyoyi ne za a bi a samo sauki ga yadda duniya ya kasance. Kullum abin da ke faruwa a yanzu shine maganan dumamar yanayi, temperature ake kira da Turanci, yana karuwa kowane lokaci kowane shekara. Yadda aka gano ruwan teku yana ambaliya yana shigowa gaci ya banna, ruwan sama yana yawa, yana zaizayen kasa, yana rushe gidaje da muhalli da dai kamar irin abubuwan da suka faru a Najeriya cikin 'yan kwanakin nan, kamar abin da ya faru a Maiduguri. To duk irin wayannan abubuwa da nazari a kansu da yadda kuma za a yi a kiyaye su nan gaba, su ne muka je muka tattauna da masana na duniya da ƙwararru wanda suka san wannan harka.
Na ji kuma ka ce ka je London, faɗa mana irin abubuwan da kuka tattauna ɗin da kuma yadda zai shafi nasarar aikinka da kake a nan Najeriya.
To nasarar aikin nan da yake dole kowane aiki sai da kuɗi. Mun tattauna da jami'ai da yawa waɗanda suka yi mana alƙawari akan cewa insha Allah sun ji irin abubuwan da muka je da shi da kuma tattaunawa da muka yi da su da gamsuwarsu bisa ga irin yadda muke so mu yi kudiri mu yaki kwararowa hamada cikin kasan mu to akwai abubuwa da suka yi mana alkawari wanda kuma baitin alkawari nasu na kansu da kuma yadda za su nemo mana taimako a duniya ke kasashe manya manya waɗanda ke bada tallafi wajen yaki da hamada to yanzu haka abinda muke ciki a kai a yanzu shine muna kan shirye-shiryen takaddumi yadda bayan tattaunawa da muke da gamsuwa da suka yi muna kai rubuce-rubucen kasida wanda zamu ba mu kasa-kasa su ga ta inda za su shigo su kawo mana gudunmawa mu ci gaba da wannan yaki na kare kanmu daga kwararowar hamada
wato na san ba shakka akwai kasashe na duniya manya-manya waɗanda aƙalla dai za a iya zarginsu da cewa suna gurɓata wannan yanayi kamar kasashe wanda suke da cigaban masana'antu da suka hada da irin su Burtaniya inda kaji da irin Amurka kai kusan duka kasashen turai ma da kuma wasu kasashen gabas irin China irin Russia da sauransu banda nan akwai wasu kasashe ina jin waɗanda suke so su ga duniya ta zauna ba tare da an rage wannan dumamar yanayi din ya kike wace gamsuwa za a ce irin kasashen mu masu tasowa suke da shi cewa wayannan kasashe za su kawo gudumawa saboda kare wannan matsala
a yanzu akwai kasashe daga gabas ta tsakiya kasashen Larabawa wanda su ma ba a daibar su ba wajen gurɓata yanayi na duniya domin haƙan man fetur da ake yi a kasashen nan da kuma su ma suna da aniya su kawo mana ɗauki su kawo gudunmawa abin da yake faruwa kuma da su kasashen Larabawa abin mamaki shi ne Allah ya musu arziki a yanzu musamman waɗannan mai da suke da shi wanda suka ci gaba suka gyagyara kasashensu suka ci gaba wajen yin masana'antu da kyautata rayuwar mutanensu to su asalinsu su sun ma fi mu sanin wahalar zama cikin kuncin sahara kuncin zama a cikin irin wannan hali wanda ba bishiya ba ruwa wanda ga zafin rana to su da kansu yanzu sun dauki aniya akan cewa za mu zamana daya daga cikin abubuwan da za su sa su mai da hankali a gaba su taimaka mana mu ma mu samu mu gyara muhallinmu don mu ji daɗin rayuwarmu
bari mu duba wannan al'amari na Najeriya kwanan nan zan iya cewa ka kawo misali da yadda aka samu matsala kamar ta Borno na an yi mamaki yadda aka samu wannan ambaliyar ruwa kuma daga nan ne ma maganan dumamar yanayin nan ta ƙara tasowa ga waɗanda ba sa fahimtar irin wannan matsalar misali wasu za ka suna tare magudanar ruwa suna kawo matsaloli iri-iri ga muhallin nan yaya mutane mutum yana zaune sai ga kamar watakila gwamnati ce kawai take da haƙƙi ta kare dumamar yanayin ya ji ana magana sai ya rika ɗaukar ko sai turawa ko sai wasu mutane ya wannan abun ya shafi asalin mutum da yake zaune a gidansa a garinsu a yankunan karkara da birane
wato abin al'ajabi shine Malam Nasiru mutanenmu suna da wani al'ada na kan cewa in dai abu aka ce maka na gwamnati ne to ba nashi bane yanzu inda muke shuke-shuken bishoyinmu ake musu shinge zaka je ka tadda mutane suna cire shingen itacen ba wani abin da ya dame su bane da yake suna ganin na gwamnati ne kawai to gwamnati din wane ne gwamnati ai mu ne gwamnati mutanen su ne gwamnati in ba mutanen ai gwamnatin ma bata nan saboda haka abinda mutane ya kamata a nan su lura su gane shine shi wannan dumaman yanayi da yake barazana a duniya yanzu hakan nan a nan misali a Najeriya ya jawo mana abubuwa da yawa ya sa mutanen da suke zaune a wasu yanki sun rasa hanyar cin abincinsu gonakinsu ƙasa ta binne bishiyoyinsu gaba ɗaya sun mutu suna da rashin ruwa ba su da hanyar tattalin arzikinsu gaba ɗaya ta barbare waɗansu sun shiga su Boko Haram ma don wannan yanayi da muka shiga waɗansu mutane ne suna zama bakin tafkin chadi ya janye yanzu abin da ya rage a kashi goma bai fi kashi ɗaya ba girman tafkin chadi kifi waɗansu shi ne sana'arsu masu kamun kifi masunta ne da sauransu duk sun watsar da sana'ar domin babu ruwa in kuma babu ruwa babu ba masinci to saboda haka irin wayannan makiyaya sun rasa dabbobin su sun fansa musu watsa sun shiga duniya wadansu sun shiga sun dabi makamai sun shiga kare hanyoyi suna kashe mutane duk irin wayannan abubuwan dukka akan wannan dumamar yanayin na Fayodo Garba.
Masu sauraro anan zamu nisa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar kafa shingayen yaki da hamada Sale Abubakar da wakilin Nasira da Mel Hitaya sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da take makata da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. So madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Hassan Dogon Faci Batsari wanda yake faduwa zabe da jam'iyyar mai mulki ta yi a kasar Ghana. Hannun ka mai sanda ne ga kasashen Afirka. Yanzu kawunan talakan Afirka ya waye domin kowa yayi da kyau zai ga da kyau. Sai sakon Samaila Agnes Malafaturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger wanda yake hanbarar da gwamnatin Bashar al-Assad na Syria ya jefa kasashen yankin gabas ta tsakiya fargabar rashin sanin ya kasar Syria za ta kasance musamman idan muka dubi ita kasar Turkiya wadda take adawa da kabilar Kurdawa ta PKK masu neman yanci da kuma kasar Iran wadda take taimakawa Syria amma ana wa ra'ayin hanbarar da gwamnatin Bashar al-Assad yayi daidai domin ko ba komai an kawo karshen mulkin mulkawun kama kariya na sama da shekaru 50 irin na iyalan gidan Assad. Sai sakon hadin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Idiyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka wadanda suka ce salam biyoyi Hausa. Hakika yabon guni ya zama dole. Mun fara ne da hakan domin yabawa mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana wato Mahamudu Bawumia bisa aminta da yayi da shan kai a gaban John Dramani Mahama tun kafin a kammala kidaye kuri'u da kuma bayyana sakamakon zabe a hukumance. Hakika Bawumia ya nuna kamala.
To madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga labarin duniya amma wannan karan a takaice.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan kasar Syria Geir Pedersen ya faɗi yau Talata cewa babban kalubalen da kasar Syria ke fuskanta bayan hanbarar da gwamnatin Bashar al-Assad shine tsari da aiwatar da miƙa mulki a siyasance. Da yake magana da manema labarai a Geneva, Pedersen ya ce Syria na buƙatar tsari mai sahihanci na miƙa mulki a Damascus wanda ke wakiltar mafi girman al'ummar Syria. Pedersen ya ce irin wannan tsari na iya share hanyar dage takunkumin kasa da kasa da kuma dawo da ɗan gudun hijira yayin da gazawar hakan za ta iya haifar da hadarin shiga wani sabon rikici a Syria. Yau Talata likitocin Falasɗina sun ce hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutane akalla 25 a zirin Gaza. Likitocin sun ce an kai hare-haren a wani bene mai hawa da yawa a yankin Beit Hanun da ke arewacin Gaza kuma akasarin waɗanda suka mutun yan gida ɗaya ne. Hare-haren na baya-bayan nan sun zo ne kwana guda bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai wata kofa da aka buɗe domin kulle rijiyar da ƙungiyar Hamas dan dawo da mutanen da aka garkuwa da su a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a shekarar 2023. Rikici tsakanin India da Bangladesh ya yi kamari bayan kama wani malamin addinin Hindu a Dhaka da kuma zargin cewa ana cin zarafin mabiya addinin Hindu a ƙasar da ke da rinjayen Musulmi.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya jihar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Jinci da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda ku ji muryoyinsu musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Jule Ledes Gresham da ta bada umarni sai kuma editan mu na yau Mahmud Lalo da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.